Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 11 ga watan Satumba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton yayi hakan na iya bada damar cewa Amurka ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. A wani jawabi da ba a saba gani ba, shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya ce ya umarci Prime Minister kasar shi da ya shiga tattaunawar haɗin kai kan matsalolin da ke damun kasar. Haka zalika a yau Laraba shekaru 18 kenan da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba na shekarar 2011.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji halin da ake ciki a babban birnin tarayya Abuja a yayin da wata kotun sauraron kararrakin zabe ke zaman yanke hukuncin kalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaben shugaban kasar da ya gabata. Bayan haka za ku ji rahoto akan matakin da 'yan majalisar wakilan Najeriya ke shirin dauka akan hare-haren da suka shafi 'yan Najeriya a Afirka ta Kudu a kwanan nan. Muna kuma tafi da rahoto akan wani bikin karrama dalibai a fannin kimiyya da aka yi a jamhuriyar Niger wanda matar shugaban kasar ta jagoranta. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adli Ture shirya zai kuma gabatar, amma yanzu sai a gyara zama a ji labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai bada shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton yayi hakan na iya bada damar gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. A yau Laraba Ali Rabi ya ce Bolton alamar manufofin Amurka ne wajen sanya yaƙe-yaƙe da kuma nuna ƙiyayya ga Iran. Jami'ai ciki har da ministan harkokin waje Muhammad Javad Zarif sun yi ta nunin cewa Bolton mutum ne da ke da adawa kan tattaunawar warware rikicin Amurka da Iran. A jiya Talata, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce barin Bolton daga aiki ba yana nufin hakan zai sauya manufar Trump akan harkokin wajen Amurka ba. Na sanar da John Bolton a daren jiya cewa ba a buƙatar ayyukansa a fadar White House, a cewar Trump, inda ya rubuta a shafinsa na Twitter da tsakar rana a jiya Talata. Ban yarda da yawancin shawarwarin da yake bayarwa ba, kamar yadda sauran ma'aikata ma ba su yarda da shawarwarinsa ba. Don haka na buƙaci Bolton ya yi murabus wanda aka bani a safiyar yau. Shugaban ya gode wa Bolton saboda aikin da ya yi, sannan ya ce sai naɗa wanda zai maye gurbinsa a mako mai zuwa. Ɗan jam'iyyar Republican Dan Bishop ya yi nasarar lashe kujera a majalisar wakilai a wani zaɓe na musamman da manyan jam'iyyun ƙasa suka sa ido a kai da ke nuna abin da ka iya faruwa a babban zaɓen ƙasa na shekara mai zuwa. Bishop ya doke abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Dan McCready da ya tashi da kashi 51 cikin 100. Shi kuma abokin takararsa ya samu kashi 49 cikin 100. A wata alama ta nuna muhimmancin zaben shugaban kasa Donald Trump da mataimakinsa Mike Pence, baki ɗayansu sun ziyarci jihar North Carolina. Ana gobe zaben domin nuna goyon bayansu ga Bishop. Trump ya yi murnar lashe zaben na jiya Talata, kasancewar jam'iyyarsa ta sake yin nasarar lashe zabe na musamman a North Carolina. Zaben shekarar 2018 McCready ne dan takarar jam'iyyar Democrat, inda yayi takara da dan takarar jam'iyyar Republican na lokacin Mark Harris. Amma an yi watsi da sakamakon wannan zabe, aka kuma bayar da umarnin sake wani zabe na musamman bayan da jami'ai suka tabbatar da wata badakala kan ƙuri'un da mutane da ba sa jihar suka jefa, wanda ya amfanar da Harris. A wani jawabi da ba a saba gani ba da shugaban kasar Kamaru Paul Biya ya yi, ya ce ya umarci Prime Minister kasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai akan matsalolin da ke damun kasar, ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000 a rikicin yankunan masu amfani da harshen Ingilishi. Haka kuma Biya ya ƙara da cewa yana kira ga ƙasashen waje da su taimaka masa wajen dakatar da 'yan ƙasar Kamaru da ke ƙasashen waje daga ɗaukar nauyin tashin hankali a gida.
Malgré ces efforts du gouvernement, des mouvements radicaux
ya ce duk da ƙoƙarin da 'yan ƙasar Kamaru da ke zaune a ƙasashen waje suka yi na ganin sun kawo rashin zaman lafiya a Kamaru, yana farin ciki da cewa sojojin tsaron ƙasar sun yi gwagwarmaya, kuma sannan a hankali zaman lafiya ya dawo a yankunan masu fama da rikice-rikice. Ya ce ya kamata duk ƙasashen duniya su taimaka masa ta hanyar dakatar da 'yan ƙasar Kamaru da ke zaune a ƙasashensu daga ɗaukar nauyin 'yan tawaye da ke cikin gida. Biya ya yi kira ga dukkan mayakan da ke yankin masu magana da harshen Ingilishi da su miƙa wuya, kuma za a yafe musu, idan ba haka ba to za su fuskanci sojojinsa. 'Yan Kamarun sun yi tsammanin cewa Biya zai yi wa shugaban 'yan aware afuwa, wato Julius Ayuk Tabe, wanda da shi da wasu mutane su tara magoya bayansa aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari makonni 2 da suka gabata, waɗanda suka haddasa hare-hare kan gine-ginen gwamnati a yankunan da ke magana da harshen Ingilishi da kuma yaudarar jama'a. Mayakan 'yan awaren sun sha alwashin mayar da yankunansu su zama saniyar ware tare da dakatar da makarantu da ka buɗewa a watan Satumba da ya gabata, har sai an saki shugabanninsu ba tare da wani sharaɗi ba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shekaru 18 kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba na shekarar 2011, wanda ya kashe mutane kusan 300,000 a jihohin New York, Virginia da kuma Pennsylvania. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi jimamin wannan rana da safiyar yau a fadar White House kafin halartar taron tunawa da ranar a ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu leƙa birnin tarayya Abuja a Najeriya, inda kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ke zaman yanke hukunci akan ƙarar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawa ta PDP Alhaji Atiku Abubakar ya shigar. Yana ƙalubalantar nasarar da shugaba Muhammadu Buhari ya samu a zaɓen da aka yi a wannan shekarar ta 2019. Abokin aikina Yusuf Aliyu Harande ya yi hira da wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya da ke kotun yanzu haka akan abin da ke faruwa.
Abin da ya ce faruwa yanzu kusa ana mataki na ƙarshe, kusan an kusa a sanar da sakamakon wannan shari'a ko kuma hukuncin da ita kotun sauraron ƙarar zaɓe da ke zama nan kotun ɗaukaka ƙara take gabatarwa, inda aka ɗauko tarihin shari'a tun daga farko zuwa yanzu, kuma tsakanin shugaba Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. wato abin da ke tare da abin da shi ne ita APC tana kawo wasu dalilai ko cikin dalilan ta sai wani abu da ake kira shari'a ta fidda wato wasu daga cikin yanzu da PDP ta faɗa APC da cewa kamar lokacin kaɗan ki ya wuce misali kamar da cikin makaranta ya fi gaba Muhammadu Buhari wannan an ce abu ne da ya dace a zo da shi kafin zaɓe. To akwai dalilai irin waɗannan da dama waɗanda za a jira don yanzu ta kotun ta yanke hukunci daga nan ko dai abin da ya faru ya tabbata a tarihin shari'ar siyasa ko kuma in ce shari'ar zaɓe a Najeriya za a kare ne a kotun koli.
To masana da dama na ganin cewar a tarihin shi wannan ɗan takara Atiku Abubakar bai taɓa faɗuwa a shari'a ba, duk inda ya je wajen shari'a yakan yi nasara. Akwai alamu da ke nuna cewar wannan karan ma zai iya nasara a wannan shari'a kenan? To ana iya cewa kenan shi kanshi dan takara Atiku Abubakar bai halarci wannan zama ba kenan?
Okay, Atiku Abubakar ba rahotanni da nake samu kamar baya ma Najeriya kamar yana can Dubai ya ce san daular Larabawa kenan. Wannan ya nuna ba a ma maganar halarta ya zama kotun. Kuma wani abu ne da ya bi shirya da nake zuwa nan a Abuja da ake an taɓa ganin shari'a da ba ta yi yawan mutane irin wannan ba. Don wasu ma suke bi tsoron takowa da motocin su wannan kotu saboda za a ɗauka ko za a yi cinkoso ko za su gaji ba haka ba ne. Gaskiya mutanen da suke yi mai ɗan kalli yan ainihi kuma babu wani cinkoso kwata-kwata na motocin ma mutum zai iya yin abin da yake so har masu kallon kayayyaki ma kamar ruwan sha da littattafai da sauransu sun yi da jijiya bakin kotun na harkokin su ba kamar yadda ake so gani a baya ba.
To a Nasiru, idan aka ainihin gabatar da wannan shari'a me ake tunanin za a gani baya ga wannan sakamako?
Ai hakika abin da na ji malamai duka suna faɗa shi ne kawai kotun koli za a nufa ko ma waye ne bai samu nasara a wannan shari'ar ba to tabbas a kotun koli za a gaɗe. Ba ta ɗaya wata shari'a irin wannan a Najeriya ba da ba a isa kotun koli ba. Ita kuma daga wannan kotun sai kotun koli dama shari'ar zaɓen shugaban ƙasa daga wannan kotun tsawon karar zaɓiya su ma kotun ɗaukaka kara sai tsaye ake yin wannan zama daga nan sai kotun koli shi ke nan magana ta ƙare.
To masu sauraro a shirinmu na dare yau za mu kawo muku rahoto a kan yadda ta kaya a kotun kuma za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan wannan batu a gaida Yusuf Harande da Nasiru Adamu El-Hikaya. A Najeriya mahukunta na ci gaba da ƙoƙarin gano musabbabin kisan gillar da aka yi wa 'yan ƙasar fiye da 80 a birnin Johannesburg na ƙasar Afirka ta Kudu kwanan nan. Wannan ya sa 'yan majalisar wakilan Najeriya nuna takaicinsu suka kuma kafa wani kwamiti na musamman a kan wannan batu. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Jagoran tawagar kuma shugaban kwamitin kula da harkokin kasashen waje na majalisar wakilan Honorable Yusuf Buba Yakubu ya gaya mini cewa majalisar ta kyamaci wannan mummunan al'amari da ya kai ga rasa rayuka da kuma asarar dukiyoyin 'yan Najeriya da ke kasar.
Ya kamata mu yi tunanin a haɗu a matsayinmu na Afirka kamar yadda kasan Turai suka haɗu wato European Union suka zama ɗaya don a samu ci gaba. Ba mu shiga kashe junanmu ba domin babu kasa guda ɗaya wanda za ta iya ci gaba ba tare da haɗin kan wasu kasashe ba. Saboda haka mu a matsayinmu na 'yan majalisa da matsayinmu kuma na gwamnati a Najeriya ba mu ji daɗin wannan abun ba kuma mun ɗauki matakai daban-daban domin kawo ƙarshenta domin 'yan Najeriya su samu su zauna a kowane ƙasa na duniya muddin in za su zauna su bi dokokin wannan kasashe kuma su yi kasuwancinsu su yi makaranta a ko'ina suke so a duniya. Sannan kuma mu a matsayinmu na majalisa mu ma za mu ɗauki namu matakai daban-daban wanda zai kawo ƙarshen wannan. Imma ya kama mu sake duba dokokinmu na zamantakewa tsakanin kasanmu na Najeriya da wasu kasashe duk zamu yi kafin mu kai ziyara wannan kasa mu je mu hadu da wata bangare na gwamnati musamman majalisa wanda su ne abokan aikinmu domin a gani yanda za a maganta wannan aukuwan wannan abun a gaba.
Haka zalika shugaban hukumar sa ido akan Najeriya da kasashen ƙetare Abike Dabiri Erewa ta yi bayani tana mai cewa
we're waiting for the results of the investigation. They promised us they will get us the results and we're waiting for the results, and also there must be consequences for actions. If policemen or your people go out killing people and nothing happens to them, then it will continue to happen. So South Africa should continue to show the political will to talk to their people to put a stop to it.
Abike Dabiri Erewa ta ce bata ga dalili da zai sa jami'an tsaron kasar su kasa fitar da kokarin rahoto akan aukuwar irin wannan barazana ba, har ma da wanda suka faru a baya da ke buƙatar wani bayani da zai bada alƙiblar ɗaukan matakan da suka dace. Shi ma mai nazari akan harkokin dangantakar kasashe Ahmad Muhammad Alƙali na da ra'ayin ganin kasashen biyu sun yi sulhu ba tare da ɓata lokaci ba.
Kamata yayi gwamnatin Najeriya ta zauna ta yi karatun ta natsu akan dangantakarta da kasar South Africa ko kuma Afirka ta Kudu wanda ta samu asali tun fil azal. Kasashen biyu kamar wa da kani ne, saboda haka idan matsala ta samu tsakanin wa da kani akan zauna a tattauna a san yadda za a yi an dinkari wa'annan matsaloli kamar yadda dokokin kasashen biyu suka tsara. Amma yankin yarjejeniya tsakanin kasashen biyu ba zai haifar musu da tsame ido ba.
Wannan barna dai da aka yi wa 'yan Najeriya ba shi bane karo na farko, kuma ya sa wasu 'yan Najeriya sun ma dauki fansa akan harkokin kasuwancin da ke da alaka da Afirka ta Kudu a nan Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Niger a yammacin jiya ne uwar gidan shugaban kasa Hajiya Aishatu Isuhu Muhammadu ta jagoranci bikin karrama wasu dalibai sama da 200 da suka fi nuna kwazo da hazakar karatu a fannin ilimin kimiyya a ci gaba da karfafa matakan kwadaitawa 'yan kasar muhimmancin ilimin zamani a wannan lokaci da kowace kasa ke kokarin shiga gaban takwarorinta a fannin ilimin kimiyya da fasaha. Wakilin muryar Amurka Salamun Munibarma ya aika mana da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan shine karo na tara da ake shirye irin wannan biki na bayar da tukuici da lambobin yabo ga ɗaliban da suka fi abokansu hazakar karatu da nufin cusawa matasan Nijar kwaɗayin roman da ke tattare da ilimin zamani. Bikin na bana ya tahallaka ne akan karatun kimiyya da fasaha. Usman Kadri Nuhu shine daraktan zattarwar gidauniyar Guri Vimeyar wacce ke ɗauke da ɗawainiyar wannan tsari mai sunan Prix de l'Excellence et du Mérite.
Yanzu daga shekara wanda suka samu wannan tukuncin su 211, kuma a cikin su mun huddo wanda ake cewa suke karatun science su wajen 18 ne, kuma a cikin 18 din akwai mace da duk cikin science aka gama duka karatun science ita ma ta huto ta horko a CRC.
Samarwa Niger wadatattun ma'aikatan da suka kware a fannonin da ke ciyar da ƙasa gaba na daga cikin abubuwan da gidauniyar Guri Vimeyar ke hange a ƙarƙashin wannan tsari na karrama ɗaliban makarantun boko. In shi shugabar wannan gidauniya uwar gidan shugaban ƙasar Nijar Hajiya Aishatu Isuhu Muhammadu.
In aka tsaya a gaban ƙasashen duniya kar mai kunya a ce mu ma duk inda aka gwade ɗan Nijar a ce mutum ne wanda yake da ilimi cikakke, wanda kuma yana aikin shi cikin da zuciya guda kuma da kuzari.
Yaran da suka yi nasarar shiga sahun hatsikan ɗaliban wannan shekara sun samu tukuici kala-kala masu tsoka, abinda ake ganin zai iya sassauta walalin iyayen yaran da abin ya shafa.
Akwai wanda suka samu abin hawa, tukucin hawa da moto, akwai wanda suka samu computer, akwai wanda suka samu tablet, akwai wanda suka samu telephone, kuma akwai wanda ma suka samu scholarship anan za su karatu scholarship anan tsakar kasar Niger. Me kuma akwai scholarship da ke cewa Bourse d'Excellence, wannan shugaban kasa ne ke bada ta, kuma za su same ta insha Allah, kuma za su tafi karatu inda aka yi orientationsu.
Daga bisani na zanta da wasu ɗaliban da suka zo ya mai takanasu daga jihohi domin karɓar nasu tukuici.
Sunana Fatima Anabika, AFS professional na Ezek daga Lagos. Gaskiya na ji daɗi sosai, na gode. Na samu ordinateur da calculatrice da sub-ordo da classeur.
Zona samar Ali daga ji sai ya gaba ni da abin ga da tablet da sauran abubuwa daga su wannan tsari yake saboda yana taimaka ma dalibai ga samun kuzari.
A yammacin yau Laraba, shugaban kasa Isu Muhammadu ke karbar waɗannan dalibai a fadarsa domin yi musu gargadi akan buƙatar su mai da hankali akan karatu, yayin da su ma malaman makarantar da aka baiwa lambar yabo saboda kwarewa da gwada kishi akan aiki za su samu jinjina daga gare shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogo mu anan na cewa karfe 11 da minti 20. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyi rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tattauna ne da bakon namu Asuman na Ma'azo, wanda aka fi sani da suna Manua, na asalin ƙasar Niger, mazaunin ƙasar Belgium. Yayi kasa akwai wata hanya da za a bi a je ture wani ya taimaka maka ka samu taimako ne?
Gaskiya ban ciya ba a taimaka min, amma dai dai na nina ni kokari da kaina nizo minista Kim Hochen ta kasashen waje ni tambaya kaka ne ake samun visa suka kwatanta ni ga takardun da ya kamata mutum shi kawo, ga takardun da ya kamata ki shi cika, in ka cika su don ka shikenan sai ka zo ka aji ka a baka sati biyu a ce ka zo ka gani in an yarda ko ba a yarda ba. Da Allah ya taimake ni kaga ba a yi opposition ko guda ba na aje visa biyu ta sati biyu da nizo ka samu visa.
A wani gari ka fara shiga?
Gari da fara shiga dai sai in ke da horon shi, don ku horon shi da nizo ni kwana ɗaya sai na wuce sai na isa Belgium, don ku kaji inda ne ni kage ta hiyata.
To da ka zo Belgium nan kana da wata makarantar zaka tahiya, kana da 'yan ƙasar ku da ke cin su taimaka maka?
Da ni zo Belgium Azizu ban san kowa ba. Ban san kowa ba. Amma na tafi da wani babban ɗan kasuwa wanda shi yana zuwa shi na komowa. Da ni zo shi ya gama ni da 'yan Nijar mazauna can. Kaje da anka.
To da ka zo sai ka fara aiki, ka fara bada aiki ko ya akwai wahala wajen samun aiki, wajen samun takardun zama kasar duk wannan abuwa? Kamar Afirka bane mutane suna ta mahawar ka zo nan da nan zaka samu aiki, nan da nan zaka samu sauran rayuwa.
In ka zo can fa batun samun aiki ba abuna ba mai sauki, wanda shi ne samu can baka iya kai aiki baka da takarda. To ita kuma takardar nan baka iya ka same ta hakan ga kai tsaye, tunda in ma ka zo da visa baka da hanyar kai aiki, tunda visa wadda an ka baka an baka ita na ka zo ko ziyara ko ka zo baka da lahiya ko ko ka zo sayan wani abu. Don ka kenan ina zo da visa ma, don visa ki da ni zo da ita wata shida ce me ba ta iya ba ni hanyar in yi aiki. Don ka akwai hanyoyi waɗanda mutane ke biya don ku tafi su sami takardu, don ka mun shiga cikin irin waɗannan hanyoyi kuma Allah ya sa mun sami takardu, don ka muka shiga muka ta ayyuka.
Mai kakin ku samu takardu sai da kuka kwashe wajen shekaru da dama ko 5-6 a kuma sai sai shekara ma 10 kakin samu takardu da gaske ne?
Akwai wanda ma hai yanzu, akwai wanda mun ka zo tare da su abisa yanzu kusan shekara 20 ba su sami takardu ba.
To wani kira gare ka ga matasa yanzu, matasan mu a Niger wanda akwai cikin ma inje ba ma Niger ba inje har Nigeria, kamar da Chad wanda ke zuwa Agadez, daga nan su dauki wannan hanya ta zuwa Libya a shiga ruwa a ce a zo Turai, ana ta ma yanzu Turai za iske rayuwa ga ta nan inganta ta komi. Wani kira gare ka me zaka ce musu?
To ni dai kira abin da zan yi musu, kasan kamar yanzu mu da a can idan muna kwatanta mu mutane ke wajen ba shi da daɗi, don ku su ba su iya gana sai su ci babu daɗi da ya samu muke tana zama. Amma inda ganewa ne mutumin da yau za shi ɗaukan 5,000,000 ko abin da ya haka nan shi sa cikin da visa dan shi sai ke tsaye shi sai aika sai ga fata lokacin nan minen bi kin nan idan Abdulaziz mutum ya tsaso nan cikin kasar Afrika ya shi ni unguwani da shi sosai kuma in Allah ya taimake shi zai zama babban kasuwa.
Asuman na Ma'azu kenan wanda aka fi sani da suna Manua na asalin kasar Niger mazaunin kasar Belgium. Mun gode da mamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta gargo wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
Madalla a gaida Abdulaziz Adili Toro. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce gwamnatin Najeriya da 'yan Shi'a ya kamata ku kai zuciya nesa, ku tattauna a teburin sulhu. Yin fito na fito ba zai haifar wa ƙasa da ɗa mai ido ba, abinda zaman lafiya bai bayar ba, rikici da tashin hankali baya bada shi. Sai wasiƙa ta gaba ta fito daga Usman Manika Miruwa Road Funtuwa, inda ya ce gaisuwa da fatan alkhairi ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya, Allah ya sa haka, amin. Dan Allah ku bani dama a yau domin in nuna farin ciki na shirin tabbatar da zaman lafiya da gwamnonin jahohin Sokoto, Kebbi, Zamfara da Katsina ke yi dan kawo ƙarshen matsalar tsaro da ke addabar jahohin. Hakika sulhu alkhairi ne, kuma muna fatan wannan zaman sasanci da ake tsakanin gwamnatocin da Fulani zai zama alkhairi. Wasiƙar mu ta ƙarshe ta fito daga Ali Abdullahi Doran Baga da Usaini Mato KKD Gumel, inda suka ce harin da 'yan ta'adda suka kai Amurka a ranar 11 ga watan Satumba na shekarar 2011. Hakika wannan abin takaici ne da kuma jimami. Addinin Islam dai addini ne na zaman lafiya kuma rahama ga al'ummar duniya, amma Allah ya kawo mu wani zamani da wasu suke amfani da sunan addini wajen aikata barna. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa da ta'addabi ƙasashen duniya, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
To madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
Wani mai magana da yawun gwamnatin Iran ya ce barin aiki da mai ba da shawara kan harkokin tsaron Amurka John Bolton ya yi, hakan na iya ba da damar gwamnatin shugaba Donald Trump ta yi mu'amala da Iran cikin karamci. Dan jam'iyyar Republican Dan Bishop ya yi nasarar lashe kujera a majalisar wakilai a wani zaɓe na musamman da manyan jam'iyyun ƙasa suka sa ido a kai, da ke nuna irin abin da ka iya faruwa a babban zaɓe na ƙasa na shekara mai zuwa. A wani jawabi da ba a saba ba da shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya yi, ya ce ya umarci Prime Minister ƙasar da ya shiga tattaunawar haɗin kai a kan matsalolin da ke damun ƙasar, ciki har da tashin hankalin da ya sanadiyar mutuwar mutane sama da 2,000 a rikicin yankuna masu amfani da harshen Ingilishi. Shekaru 18 kenan a yau Laraba da Amurkawa ke tunawa da hare-haren ta'addanci na ranar 11 ga watan Satumba shekarar 2011, wanda ya kashe mutane kusan 300,000 a jihohin New York, Virginia da kuma Pennsylvania.
To masu sauraro, a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyar Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.